بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باي هكا أو مسلمين إن أغيث يوكو غيث وات مسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أبودي والله سبحانه وتعالى ديساكي تارامو kamar jiya watan Ramadan na shekara ta 1438 ya kare, sai gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mana sake haduwa a wannan yammaci na Alhamis, wanda shine daya ga wannan wata mai albarka, wato watan Ramadan a shekarar 1439 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shine 17 ga watan 5 a shekara ta 2018 lissafin da ake kira miladiyya, ya sake haɗa mu cikin rahamarsa, muna kuma gode masa. Ya sake haɗa mu a nan akan addininsa a musulunci, kuma bisa sunnar ma'aikinsa Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Muna gode masa akan ni'imominsa, waɗannan manya-manyan ni'imomi na musulunci da sunna, wanda babu wasu ni'imomi da suka kai su. Duk abin da ɗan adam zai samu a wannan duniya a rayuwarsa, babu wata ni'ima da ta kai wannan ni'ima ta musulunci, kuma ni'imar biyayya ga sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. To yau Allah mu ya haɗa mu a wannan masallaci na galadanci a garin birnin Kudu, domin ci gaba da darussa da aka saba yi in wata Ramadan ya kama, bayan yanke darussa waɗanda ake ne da kullum na karatuttuka daban-daban. Za mu dawo kan darasinmu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma, ko kuma karanta abinda Allah maɗauki ya sare na ƙoƙarin fahimtar ayoyin Al-Qur'ani, kamar da kuma muka saba muna bin littafin tafsirin Malam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'idi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Hakika kullum mutum in aka ce dama ta samu gare shi na karanta Al-Qur'ani da sanin ma'anoninsa, wajibinsa ya farin ciki. Wani lokaci har ɗauki mutum zai riƙa yi wannan yanayi ya sake dawowa, kana cikin azumi kuma kana karanta Al-Qur'ani, ba ƙaramar falala ba ce, ko ba kai kake karantawa ba, kai mai sauraro ne. Insha Allahu dai ana tare a cikin lada. Wannan wata mai albarka da Allah maɗauki ya ƙaddara shigarsa a yau ɗin nan, bayan a daren jiya ya tabbata an ga watan Ramadan a garuruwa da dama a wannan ƙasa tamu mai albarka, ko in ce a duniya a ƙasashe daban-daban. Muna roƙon Allah maɗaukaki ya sa yadda muka shigo wannan wata ya ba mu taufiki akan azumtar wannan wata, kuma ba mu taufiki akan aikata aiki na ƙwarai wanda zai zama mana sababin samun yardar Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'yan azumi garan bawul ne, kamar da Bahaushe ke cewa yakan aro daga Turanci, ma'ana dai wani ƙoƙari ne da mutum zai yi na bin abin da Allah maɗauki ya wajabta masa domin tarbiyyantar da kuma horar da kansa. Azumi makaranta ce da idan mutum ya shige ta zai karatu a aikace, ya ƙoƙarin biyayya ga abin da Allah maɗaukaki ya umarce shi da shi, ya kuma nisanci abin da Allah subhanahu ya hana shi. Halal ne ka ci, halal ne ka sha a wani lokaci da rana ba Ramadan ba. To idan ka saba a wannan wata guda ɗaya na Ramadan, abinda ya halatta ɗin nan ka ci aka ce kada ka ci, kuma ka saba har wata guda baka ci da rana, baka sha da rana, baka yin abin da ke karya azumi na kusantar iyali da sauransu, to wannan wata tarbiyya ce da ake sa ran za ka ɗore wajen biyayya ga dokokin Allah ko da Ramadan ya wuce. Ka saba da barin halal, me zai hana kuma ka bar haram? Wannan shine asalin dama a ce la'allakum tattaqun, wannan shine takawar dama da za ka samu. To muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu wannan takawa. Allah ya sa abinda za mu karanta na ayoyin Al-Qur'ani da sharhin da za mu ji daga malamin da muke karanta littafinsa, da kuma duk wani abu ma da zai iya biyowa cikin hakan, Allah ya sa ya zama mana sababi na ƙarin fahimtar addini, na ƙarin tsayawa akan tafarki madaidaici. Allah kuma ya tabbatar da mu akan haka. Dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, kuma bayan godiya ga Allah wanda godiyarsa dama ba ta da iyaka, kusan duk abin da za mu yi ma ba za mu iya. Ba da godiya yadda Allah ya cancanta ba za mu iya ba, sai dai mu yi ƙoƙarinmu a matsayinta na ibada, mu yaba wa Allah, mu gode masa a kan komai namu, duk wata ni'ima da take tare da mu, to daga gare shi take. Ya Allah, mun san da haka, mun yadda da haka, kuma muna neman ka ƙara mana duk wata ni'ima, babbar ni'ima dama kamar da na ambata mana ta musulunci da sunna, da kuma dukkan abin da ɗan adam ke bukata a wannan rayuwa da kuma rayuwarsa ta gaba. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana ni'imarsa, ya yawaita mana ni'imarsa, ya ba mu ikon gode masa, alal aƙalla dai mu samu lada wajen godiyar, kuma mu samu ƙari sakamakon godiyar da muka yi. Bayan nan dukkan waɗanda suke da hannu a kan tsare-tsaren wannan karatuttuka, mune musu addu'a ta fatan alheri, musamman kullum na kan fara da ‘yan uwa da suke ƙoƙari da ɗawainiyar gudanar da waɗannan tsare-tsare, wanda da yawa daga cikinku ba ku san yadda suke abubuwan nan ba. Gudanar da harkar kyamarorin nan da abin da ya shafi sayan wasu abubuwa na kayan aiki, duka wasu ne suka ɗauki abu tsakaninsu suke yi. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya zama ko menene suka yi ya zama sababi ne na shiga aljanna a gare su. Bayan su akwai waɗanda da'iman duk wani aiki na alheri ba sa wasa da shi, suna ƙoƙarin su ga cewa sun yi shi yadda ya kamata, ko alal aƙalla dai suna da hannu a ciki, kamar waɗanda suke ƙoƙarin ɗaukar ɗawainiyar yaɗawa, wanda har yanzu ma wasu suna yi, wasu ma suna shirin zuwa. Insha Allah ta'ala ba sai mun ambaci sunayensu ba, wasu ma dama ba sa so ambaci sunansu, amma kowaye da yake da hannu a kan wannan lamari, muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alheri. Wannan ƙasa tamu mune mata addu'a a wannan farkon karatu namu, kuma koyaushe wajibinmu ne mu yi mata addu'a. Allah subhanahu wa ta'ala ya zaunar da ita lafiya, Allah ya ƙara mata albarka, dukkan abin da ake so na alheri a cikinta Allah ya tabbatar, dukkan abin da ake gudu na sharri Allah ya kaɗe shi. Shugabannin wannan ƙasa tamu da shugabannin wannan jiha tamu, duk mu ne musu addu'a, Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara taimakonsu a kan ba da amanar da Allah ya ɗora musu ta shugabanci. Allah ya ɗora su a kan tafarki madaidaici, Allah ya kimsa musu shiriya, Allah ya sa musu son addinin musulunci har can tsattsakin zuciyarsu, Allah kuma ya ɗora su a kan tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. Allah kuma ya sa duk abin da suka yi na alheri Allah maɗauki ya sanya shi a mizaninsu, daga shugaban wannan ƙasa tamu zuwa gwamnan wannan jiha tamu da mai martaba sarkin dutse, da kuma dukkan dai waɗanda suke da hannu a kan aikin alheri, kowane iri ne aka gudanar da shi, Allah ya sa ba za su yi hasarar ladansu ba. Mu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu a kan yin abin da yake shi ne daidai, faɗin daidai, aiki da daidai, ba tare da lura da wani abu da ya saɓa mu hakan ba. Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya daidaita harshenmu ya zama abinda zai sabbaba mana samun yardarsa, shi za mu faɗa, ba neman yardar wani ɗan adam ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana taufiki. Kamar yadda muka ji malam ya karanta, za mu tashi a kan faɗin Allah maɗaukaki, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lamu. Ana sanar da ni yanzu cewa mai girma shugaban karamar wannan karamar hukumar Birnin Kudu ya aiko wannan masallaci sabon inji kamar da aka rubuta mun yanzu na gani, to shi ma mune masa addu'a, Allah subhanahu wa ta'ala saka masa da alheri, Allah ya sa a mizanin ayyukansa. Allah ya taimake mu, mu kuma mu tarbiyyantu a kan ƙoƙarin taimakawa addini a kowane lokaci, duk abin da za mu yi mu riƙa ƙoƙari mu ma a tsakaninmu muna aikata abin da zai amfani wannan addini namu. Ya jama'a, kowa yana da dama ya taimakawa addinin nan, ba iya shugabanni bane wadanda kawai aka dora musu ne masu taimakon addini a'a kowa yana da nasa kai ma za kai naka ke ma za ki naki ko ma ku yi naku kowa ya gwada abinda zai ya samu yardar Allah subhanahu wata'ala babban abinda ake so shine tsarkin zuciya da yi domin Allah in kai wannan Allah subhanahu wata'ala sai ya karba aikin ka la'alla kai baka sani ba shine ma sababin ka na shiga aljanna Allah yana lura da zuciyar mutum wajen bashi ladan da yake bashi a irin haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labarin wanda ta shiga aljanna sakamakon ta ba kare ruwa mai jin kishi kaga kare dai a cikin dabbobi a gun mutum da yawa daga mutane ba daraja ne ma da shi ba to amma saboda tausayin ran da yake da shi da kuma kyakkyawan niyyar shi wanda ya aikin ko ita wanda ta yi aikin kuma ga irin mummunan aikin da take aikatawa amma duk da haka Allah ya sa ta shiga aljanna zaka dan uwa karkare ni kanka kwanan nan ina fadakarwa akan waɗannan al'amura da munasabar zuwan watan Ramadan cewa dan Allah mai amfani da wannan dama na zuwan wannan wata mu taimaka ma junan mu shi taimako din nan kar mu ware iya cewa kullum mai ta yawo da kokon bara da wani kondo a masallaci da wata hula ta dan agaji ita ma ta dan tsage ana ta yawo gaban jama'a ana neman su kawo wannan duka hanya ce Allah ya bada damar a taimaka amma hakika kar kowa ya rena kansa kuma kowa ya fito da abinda Allah madauki ya kore masa na taimakon wannan addini abinda ka bayar na taimakon addinin nan fa shine abinda ka mallaka shine zai ma amfani a lahira wanda ko kan makalle muka bada shi ba ya danganta irin abinda kai da shi in kai aikin alheri alheri ya zo maka ci da iyalinka tufatarwa da ci da kanka shine abinda zai amfane ka shi ma a nan duniya kuma ka samu lada dangane da ci da iyalinka amma duk abinda za ka yi wanda ba wannan ba in ba sai maka addinin bane sai kaga baka samu abinda kake so ba Allah subhanahu wataala ya kare karfafa zukatanmu dan Allah mu taimaka wa ƴan uwanmu a wannan wata waɗanda ba su da abinda za su ci Allah ya yi yawa da gidaje a halin da muke ciki yanzu a wannan ƙasar tamu waɗanda za a kwana ɗaya biyu uku ba a jefa loma ɗaya a baki ba alal ƙalla dai daga gidan a ce an dafa ta sai dai ko a samu wani abu can a karumo can a karumo can ga mata da Allah maɗauki ya bar su bayan mazajensu sun mutu an bar su da ƴaƴa marayu adadi mai yawa wasu ba ruwan kowa da su Allah takawa masu aikin marayu da alheri a kowane gari da kuma wannan garin namu Allah kara musu albarka Allah kara taimakonsu akan kyakkyawan niyyarsu da kuma duk wanda ya bada gudunmawarsa akan wannan aiki muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa ya zama masa sababin shiga aljanna wallahi daga cikin abinda Allah ke sa rayuwar mutum ta albarka babba daga ciki bayan imani da tsayawa akan tafarki madaidaici wallahi akwai taimakon mutum ka rika taimaka ma wani komai kankantar abin da ya hore maka dauki ku raba da wani gwargwadon tsagin dabino dabino kwaya ɗaya kake da shi ka tsaga biyu ka taimaka ka ba wani taimako ne sai ya zama maka sababin shiga aljanna baka sani ba don haka dan Allah mu taimakawa junanmu haƙƙin maƙotaka kar a manta da shi a wannan wata wannan wata wata ne da ake riƙunyawa mutum a riƙunyawa mutum ladan ciyarwar da ya ba da taimakon da ya yi shi yasa wasu bayin Allah a wasu ƙasashe suke sanya watan fidda zakarsu shine watan Ramadan ba dan saboda wajibi ne a fidda zakka a Ramadan ba a'a saboda kawai a Ramadan din suke so su fitar domin irin ribanyawar da ake yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu watan da annabi sallallahu alaihi wasallam yafi alheri da bada kyauta irin wannan wata watan Ramadan duk abin da yazo hannunsa ba wani abu ne yanzu nan zai ba wani a ba wannan a miƙa wannan don haka ba yanayi muke ciki da zamu takure kanmu mu makale alheri sai iya mu da ƴaƴanmu da matanmu ba mu daure dan Allah mu raba alheri a tsakaninmu da juna Allah na taimakon wanda ya taimaki dan uwansa.
inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan maganar ba ta wasa bace ban ce ka je ka gwada ba amma sanannen abu ne ga duk mutanen da suka saba taimakon ƴan uwansu to zaka ga Allah baya barin su cikin kaskanci da wulakanci wani bawan Allah duk ran da ya taimaka ma wani shi kuma sai ya samu mai taimakon sa kaga ashe wasila ce ma kana son taimako to ka taimaka wani sai kaga Allah ya taimaka maka don haka mu yi kokari da Allah mu yi amfani da wannan wata wajen waɗannan ayyuka da kuma sauran ayyukan alheri karatun alqur'ani neman gafarar Allah subhanahu wataala daga laifukan da muka dade muna aikata su muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana zunubanmu Allah ya sa mu cikin salihan bayinsa to kamar da na ambata mana mu dawo kan ayoyin da zamu tashi kansu a cikin siyakin karatun ayoyin da Allah subhanahu wataala ke magana akan yakin da ya auku a Uhud tsakanin mu'minai da kafirai a karkashin wannan ne har yanzu ba mu fita ba daga wannan siyaki din Allah madauki ya bayyana mana cewa sunnoni hanyoyi yadda Allah ya saba mu'amala da bayinsa a duniya sun gabata ku yi tafiya a bayan ƙasa ku duba ku ga yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aqibar maƙaryata waɗanda suke ƙarya menene uqubarsu menene sakamakonsu sannan Allah ya ce wannan bayani ne linnasi ga mutane wa hudan wa mau'izatan lilmuttaqin wa mau'izatun lilmuttaqin shiriya ne kuma wa'azi ne ga masu tsoron Allah wannan ba ku manta ba shine abin da muka karanta na ƙarshe a watan Ramadan da ya gabata haka inda zamu tashi yau shine fadin Allah madauki da yake cewa wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin Allah subhanahu wa ta'ala yana fadi wala tahinu kuma kada ku raunana kada ku samu rauni a zuciyarku wala tahzanu kar ku bakin ciki ku samu damuwa wa antumul a'launa alhali ku ne madaukaka ko kuma wala tahzanu wa antumul a'laun kar ku yi bakin ciki ku ne fa madaukaka duk wannan fasarar ta zo a bakin malamai ko wawi ta zama ta hali ko kuma wawu ta zama ta isti'nafi ma'ana kamar wani sabon zance ne ta kariri ake cewa ku ne madaukaka a na farko ko in hali ne to abinda ake nufi fi halati kaunikum a'laun in kun kasance ku ne madaukaka yayin da kuka yi karfi to ai ba daidai bane wanda yake mai karfi ya zama ya raunana kuma yana bakin ciki in kuma mun dauke shi a isti'nafi kada ku yi bakin ciki ai kada ku yi rauni kada kuma ku yi bakin ciki da damuwa ku kwantar da hankalinku ku ne fa madaukaka wanda ke Allah ya daukaka shi ai bai kamata ba kuma ya zama yana cikin wata damuwa ko yana tsoro an fahimci fasara dai yana cikin wannan ma'anonin da malamai suke shi yasa malamai suke cewa nan Allah subhanahu ta'ala ya tunasar da mu'minai ne hala iqdamihim wa hala idbarihim halin gabatuwarsu lokacin da suke halin tinkarar abokan gaba ana cikin yaƙi to kar a samu tsoro yayin da ka fuskanto kar ka zama matsoraci yayin da kuma aka yi abu an gama ka juye baya ka tafi to kar ka yi bakin cikin abin da ka rasa an fahimci abin wannan su ne abubuwan biyu lokacin fuskantowa a yaƙi da abokan gaba to ba kai ba tsoro ba raunana kar ka razana kar ka firgita wannan sanannen abu ne a tsarin soja da duk wani mai yaƙi in aka ce ka tsorata kuma ai magana ta ƙare to kar ka tsorata ka tsaya kyam sannan kuma kar kai bakin cikin abin da bayan an yi yaki ka tafi gida an ji ma ciwo an kashe ma yaya an kona maka dukiya an kona garin ku an yi kaza duk kar kai bakin ciki kai ne madaukaki antumul a'launa i'tiqadan wa manhajan wa maslakan wa shari'atan wajen aqidar ku da hanyar da kuke bi da shari'ar da kuke bi da matafiyar ku da mahangar ku da duk abin da kuke aikatawa ku ne madaukaka addinin ku shine gaskiya wannan kun ga kuma rarra shine Allah yake wa mu'minai cewa kada ku damu addinin musulunci shine gaskiya babu wani addini da yake shine gaskiya in ba musulunci ba shi kadai ne gaskiya karka ce wai shi kadai ne ko shi yafi gaskiya a'a in dai addini ne wanda Allah zai karba to duk addinai Allah ba zai karbe su ba sai musulunci daga ran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo wa al'umma daga duk addinai ba tattu ne rusassu ne ba za a karbe su ba musulunci kawai za a karba a gun mutum to wannan daukaka ce ko ba daukaka ba babu daukakar da ta kaita cewa addinin musulunci shine sama ba lalle ya zama shine sama a kowanne lokaci ta bangaren soja da karfi ba za a iya samun lokaci na rauni kamar irin halin da muke ciki yanzu muna cikin hali na alwahn mummuna kuwa na rauni da kaskanci da rashin alƙibla da rugujewar lamura da taɓarɓarewarsu da rashin haɗin kai yaƙi a tsakaninmu fitintunu tsakaninmu rashin son juna rashin haɗin kai kowa ya fi kowa iyawa kowa shi kaɗai zai rayu kowa shi kaɗai shi ne mai maganin matsalarsa haka muke ko ba haka muke to wannan matsala ko wannan hali hali ne da Allah baya son sa shi yasa a Qur'ani a wurare da yawa a wasu wuraren kai zan ce Allah maɗauki ya yi amfani da siga ta nafiyu cewa muminai an kore musu alwahan kaskanci da tsoro da rauni an kore musu shi an yi nafiyinsa cewa babu kamar da Allah maɗauki yake cewa wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna kathir فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين da yawa daga cikin ko da yawa daga annabawa wasu mutanen kirki suka yaƙi tare da su sune ribbiyun suka yaƙi tare da annabawan su fama wahanu lima asabahum fi sabilillah basu raunana ba dangane da abin da ya same su fi sabilillah babu rauni babu firgici babu tsoro wama dha'fu har yanzu dai babu rauni tare da su wama stakanu basu kaskanta ba shine istikana at-tazallul ba a kaskanta su ba amma babban sharadin shine kamar yadda Allah yake faɗa a wannan ayar in kuntum mu'minin to a wannan ayar kuma hani ne a waccan da na kawo yanzu nafiyu ne ma'ana ba sa yi baya cikin siffar muminai su zama makaskanta to wannan wani irin kaskancin ake nufi jin kaskanci ake nufi da rauni da tsoro ko muna da raunin to kar mu raunana kar mu tsorata ya zama muna da karfin zuciya akan yin addinin mu muna da karfin zuciya da yaqini akan cewa addinin mu shine gaskiya wannan shine abin da Allah mai dauke nufi don haka akwai nafiyu akwai kuma annahyu to wannan aya da muke karantawa yau ta maganar annahyu din ce asalin shi da ma alwahan malamai suna cewa asalin ta ma'anar sa a lugar larabci shine adhafu fil amal rauni a aiki da kuma duk wani lamari naka ka zama ka samu rauni baka da karsashi baka iya motsawa ka mi kauya an fi karfinka to Allah madauki ya hana mu akan wannan kar mu yi shi duk yadda tsanani yayi mana tsanani da gaba kai gaba a tsakaninmu da abokan gaba to kar mu samu rauni a zuciyarmu mu rika jin cewa Allah ya ƙi taimakon mu Allah bai ƙi taimakon mu ba za mu zo mu magana a baya nan gaba insha Allah domin a ƙarshen ayar Allah madauki ya faɗi wani abu ya ce me in kuntum mu'minin to ku jira lokacin zamu zo kan wannan gefen insha Allah sharadin samun taimakon Allah shine a zama akan imani yawa to abinda ake nufi kenan da wato shi asali al-wahm kamar yadda annabi zakariya ke cewa inni wahana al-azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wahana al-azmu kashi ya raunana ana fadin kashi ya raunana mana an girma an dade jiki ya fara rauni to yana neman Allah madauke ya hore maka wanda zai zama shine mai gadan annabcin sa mai kuma gadan ilimin sa shine Allah ya bashi annabi Yahya al-wahn ana cewa al-wahn da sukuni na ha'u ana cewa al-wahn da tahriki mana ha'un ai mata fataha ma'anarsa dai shine ad-da'fu fil amal wasu kuma suna cewa rauni min haythul khalqi min haythul khalqu wal khuluq raunin mutum ta bangaren halittarsa da dabi'arsa shi ma wahan ne ana mutum ya samu rauni ta hanyar dabi'arsa mana ba shi da karfi a jiki ya zama talababo lange-lange haka kamar iska ta buge shi wannan wani haka Allah halicce shi to amma dai ai sunan sa rauni akwai abin da yake fi'lullah ne akwai kuma abin da yake min fi'lul abd wa khuliqal insanu da'if kaga a ce rauni yakan samu mutum daga aikin Allah ne amma a cikin maf'ulatihi Allah ya halicci abin a cikin halittarsa a samu mai rauni don haka ana samun iya rauni ta wannan bangare wasu malamai kun san sai abin da ake nufi da alwahan shine istila'ul khawfi 'ala an-nas tsoro yayi sai dara ya fi karfin mutane ya zama duk an tsora ta mu ba mu da katabus mun razana mun firgita to wannan shi ake nufi Allah yana gaya mana karmi wannan irin wannan firgitar mun razana me yake duniyar nan ne wanda zaka ga hankalinsa ya tashi sosai akan harkar addini yana ganin tuhai ko addinin zai bari ne saboda tsanani yayi yawa an matsa masa ko waɗanda ba musulmi ba sun dame mu da yawa ko addinin za a bari a'a bawan Allah kada ka bar addini kai ridda washe gari ka faɗi ka mutu shikenan sai wuta amma kai haƙuri ƙarshen lamari shine a raba ka da rayuwarka a duniya in aka raba ka da rayuwarka ka zama ka bar duniya ka mutu kana nan da imaninka to nasara ka ce shi kansa a ce akan addinin aka kashe ka cin nasara ne dan haka karka samu wani abu na tsoro da firgici da razana a cikin zuciyarka wasu malamai suna cewa shi abinda ake nufi da wannan alwahan shine da'fun yalhaqul qalba wadda'fu mutlaqan sun ce rauni alwahan shine wanda yake a zuci da'f kuma shine wanda yake kowanne ma'ana da na zuci da na ba zuci ba zaka iya kiransa haka idan aka ce jikin mutum ya raunana shine ake cewa da'if in kuma hankalinsa ne ya raunana ya firgita ya tsorata ya razana ya tsorata to sai a ce masa me alwahan wannan dai na cikin maganganun malamai akan wannan bangare din Allah subhanahu wataala kamar da ambata mana a waɗannan ayoyi guda biyu wa ka'in ya kawo maganar nafiyu a wannan kuma wala tahinu ya kawo maganar mene nahyu dan haka kada kai wani abu na tsoro na firgici a hada sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan lafazi na alwahan yazo hadithin Thauban mashhuri ne da duk kun san shi da ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa yushikul umam an tadaa alaikum a wata riwayan ta tadaa al'ummomi sun kusa su zama sun yi cincirindo a kanku suna kiran juna su zo su halaka ku shine an ta tadaa yad'u ba'dhum ba'dan alaikum sashen suna kiran sashi kafirai wannan yace ku kai ku su kira ƴan uwansu ku taho nan ga musulmi nan ku zo mu murƙushe su wancan ma a wannan wurin shi ma haka ake waccan kasar ma haka ake can kasar ma haka ake nan garin haka ake manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan Abu Dawud ya ruwaito shi Al-Imam Ahmad bin Hanbal da Al-Baihaqi a cikin Shu'abul Iman isnadi ne sahihi cewa al'ummomi sun kusa su dauke ko irin yadda masu cin abinci suke kewaye akushin su in suna ci to haka za a mai da ku abinci wannan ya yagi nasa wannan ya yagi nasa wani abin kun san an fara shi tuntuni kasashe masu karfi da suka zo suka gutsutsu da kasashe masu rauni da sunan istimari suka mai da su colonies nasu tun daga wannan aka fara wannan gutsura-gutsura ba zan ce ma shi ne aka fara ba a kafin shi ma an yi da yawa irin wannan an yi wa musulmi ta'annuci da yawa a tarihin duniya shi yasa waɗannan ayoyin da muke karantawa wanda za mu karanta wasu abubuwa da yawa a kansu kwanan nan insha Allah tasliya ne Allah ke mana da kuma sharuɗa da ya sanya mana muna fata mu mai da hankali mu ji waɗannan abubuwa da kuma maganganun da malamai suka ambata a cikin wannan hadisi manzon Allah suna ya ci gaba yake cewa al'ummomi za su zo su zagaye ku su kewaye ku suna kokarin halaka ku irin yadda masu cin abinci suke kewaye akushin su wannan na kai hannu ya dau loma wannan ma na kai hannunsa ya dau loma haka kasashe ko rundunoni na kafirci za su yi al'ummar musulmi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kusa wannan abin ya faru to da ya faɗi wannan sai wanda daga cikin sahabbai ya tambaye shi yace wa min qillatin nahnu yawma idhin yace ya rasulullah saboda ba mu da yawa ne za a yi mana haka za mu koma kamar dan akushi da za a zagaye shi ana tefana ta nan ana gutsira ta nan ana kamfata ta can ana muntsina ta nan sai manzo sallallahu alaihi wasallama yace bal antum yawma idhin kathirun ku a wannan ranar kuna da yawa ba kadan bane ولكنكم غفاء كغفاء السيل اما ذاك زما غفاء من تي غفاء تركته شارر بولا irin wanda ruwan sama ke debowa shine kغفاء السيل السيل shine mamakon ruwa in akai ruwa a gari kamar munan garin akai ruwa ka tafi dam washe gari me kake gani ko ka bi abinnan wannan hanyar ruwa da akai a yanzu me zaka gani a ciki shara ce ta taru wani gun ta kasa wucewa an debo kayan gidan wani da kayan gidan wani da kayan gidan wani duk an same su a titi tarkacen da ba a so to irin misalin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nan da al'ummarsa akwai lokaci zai zo da duk yawan naku zai zama ba amfani ba za ku yi wa kanku komai ba an fi karfunku ku mutane ne waɗanda suke maglubuna ala umuri abinda za ku zama kenan ta gufa isai sannan yace ku saurari wannan magana wala yanzi anna allahu min suduri aduwikum almahabata minkum kuma allah zai zare kurjinunku a zuciyar a kirjin abokan gaban ku kurjini da musulmi yake da shi allah zai zare shi ba za su tsorace ku ba to yaushe za su ji tsoron ku musamman in mutum ya dubi dama an yi watsi da sharadi in kuntum mu'minina nan an samu khalal a cikin ta al'umma da yawa an koma shirka an koma bid'a saban Allah shine abun alfahari a gun mutane da yawa zinace liwatsi maɗugo sata rashin girmama shari'ar Allah wulakanta addini kowa na ganin hankalinsa ma ya fi addini amma fa ga sunaye nan da Salihu da Isa da Ali da Yusufu da Abubakar da Umar sunaye irin na musulmi Muhammadu amma kuma duk siffofin aikin ga irinsu yaushe kafirai za su ga darajar ku tare za a je gidan giya a sha da musulmi da kafiri wanda musulunci zai girmama yaushe kafiri wanda ba musulmi ba zai girmama zai ga alfarma zai ga wani abu na kwarjini a idan musulmi idan an kama musulmi ya yi zina da ɗan wanda ba musulmi ƴar wanda ba musulmi dan Allah an tambaye ku duk ana cikin wannan halin ko ba a ciki to zuwa ya za a yi wa mu'jiza haka kawai sai Allah ya taimake ku mu ɗaga hannu a yi Allah ka taimaka Allah ka fidda mu amma ba mu ɗauki matakin mu gyara abin da yake so mu ba ma so abin da yake ayi mu ba shi muke so mi ba kuma sai maka kai abin da kake so kai ai maka tattalin arziki ya kyau wasu ma da ma duk zancan su kenan tattalin arziki ya kyau a samu ragadul aishi duniya ce dadi hanyoyi masu kyau asibitoci ruwan sha da sauransu wani mafarkin sa kenan zancan a gyara alaka da Allah kwata kwata ba cikin abin da ya dame shi amma kuma yana son taimakon Allah to gaskiya lamarin ba haka yake ba zamu zo ne kan waɗannan insha Allah ta'ala to a ƙarshe manzo Allah sai ya ƙara sai shi wala yaqdhifanna fi qulubikumul wahn to ga zancan nan Allah zai jefa rauni da tsoro a zukatanku ya zama duk ku zama matsorata fa qala qa'ilun sai wani dai har yanzu yace ya rasulullah wamal wahn shin wahn din da ka faɗa menene shi wannan shine dalilin da yasa muka shigo wannan babu menene wannan wahn din manzo sallallahu alaihi wasallama sai fassara al wahn bima yusabbibuhu al wahn sai fassara wannan wahn da abinda wahn din ke sababawa shine sai sai hubbud dunya wa karahiyatul maut san duniya da kin mutuwa shine rauni ko yana san duniya kuma ba so ya mutu wannan abubuwan guda biyu ya uwa da san duniya da kin mutuwa akwai su a cikin mu ko babu san duniya ana so a ji dadi a fanta ma a more kowa tunaninsa galibin mutane zance galibin mutane tunaninsu yaya duniyan nan za ta yi daɗi za ta yi kyau ya za ka samu kaza ya za ka samu kaza ya za ka samu kaza kullum in ka ga wani abu tare da wani na wata ni'ima la'alla ma istidraji ne Allah ce masa ba ta hanyar halal ma kila ya samu ba amma burinka kai ma ka samu wani ka samu kaza ka samu kaza ka samu kaza wani ko alheri ba ya so a ce galibi abubuwan da muke so ko ka ji an maka addu'a ne a cikin Allah in dai alheri ne Allah tabbatar sai ka ne ya ce ai mallam insha Allah alheri ne ko yana neman aiki yana neman wata zai aura da sauransu ya ce dai Allah ai mana addu'a ya ce to in alheri ne Allah tabbatar to shi baya so ka raba gida biyu din nan in alheri ne Allah tabbatar sai ce maka ai mallam ai insha Allah alheri saboda jahilci ne dan adam komai ka mai da shi zuwa ga Allah ka nemi Allah baka mafi alheri a ciki ko alherin ne to ka nemi mafi alheri Allah ka mu dace to wannan shine sababin da zai jawo a samu rauni san duniya da kwadayi da kuma ba a san a mutu kamar da amma ta mana Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi da Ahmad da Baihaqi a cikin littafin sa Shu'ab al-Iman a hadisin Abdullah ibn Umar akan sa zan tsaya sai na san duk hadisai ne da kun san su hadisin al-Ina idza tabai'atun bil inati ko idan har al'umman nan ta rika cinikin ina a tsakaninta cinikin ina kun san shi shine mutum ya je wurin wani mai kaya shi bukata ce ta kawo shi ta kuɗi yaransa zai koma makaranta ba shi da kuɗin registration sai je wurin wani mai sai da atamfa a bashi atamfa uku ta 20,000 ya ce ya karɓa bashi sai ya karɓa ya rungume su zai juyo tunda shi kuɗi yake so sai mai shagon ya ce ya dawo ka sayar min wannan atamfofin naka guda uku na 20,000 zan saya a 10,015 ga su yanzu kuɗi hannu sai ce to kawo sai karɓi 10,015 sai mai da atamfa gun wanda ya sayar masa ba fa wani ya je sayarwa ba shi wannan ɗin sai ya zama ya samu 10,015 kuma ana bin sa 20,000 wannan shine bai'ul ina to in har mutane ba su daina wannan ba inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa akhadhtum bi adnabil baqar kuka koma ba ku da aiki sai bin jelar shanu ana ina za ka gona ka dawo aikin shanu huda kaza da kaza ba ka da ko time na sallah da wani abu na gyaran gida da komai wani ko tsafta babu to ba iya wannan ba duk wani abu makamancin wannan ya shiga ciki kada a ce iya masu shanu ake suka anan a duk wani harkar ka ta duniya ya zama ita ce tafi maka sama da gyaran addinin ka wa raditum bizar'i kuka mai da hankali kan noma 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 a tafi gona gewaya a rasa sallah ku tuna sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani bawan Allah ya tafi gona gewaya ya dawo ya samu an yi sallar la'asar ya makara saboda bakin ciki ya dauki gonar gaba daya bayan sai ya bayar fi sabilillah ya rabu da ita inda ita ce za ta ja masa rashin sallar la'asar sau daya wannan sahabbai kenan ya tabbata ba za mu iya wannan ba Allah ya kyauta wa taraktumul jihad kuma kuka bar jihadi ba ruwan ku da shi firgici da tsoro ya gama kakkama ku sallallahu alaikum dhullan to Allah zai dora muku kaskanci la yanzihu ba zai cire shi wannan kaskancin ba ba zai cire muku shi ba hatta tarji'u ila dinikum a sai kun dawo addinin ku wannan abin da kuke na san duniya da san kar a mutu sai kun bar shi kun dawo kan addinin ku sannan sai Allah ya cire muku wannan kaskanci din wannan lafazin wahan din bai zo a ciki ba amma ma'anarsa ta zo tun daga zul yawa Allah madauki zai sanya muku zullal zai zai dandana muku kaskanci a gaban abokan gaba da a kasashe da yawa na duniya sai dai ka ji cewa musulmi ne suke tafi da al'amura suke kaza suke kaza amma abubuwa sai su zo su juya ya zama ba haka bane ba haka bane ko yanzu duk haka ake ciki yanzu karfin tattalin arziki karfin ana zantan makami karfin hatta na jiki mun zama malalata ƴaƴan mu ga sunan duk an mai da su shan kwaya idan mutum yana shan kwaya zai samu hankali in bai samu hankali ba zai tunanin abinda zai taimaka ma kansa ko zai taimaka ma al'umma to wahan yana nan tare da mutane to amma kullum in ana irin wannan zance musamman ga samari malamai sukan ce menene abin yi a irin wannan zamanin da muke ciki to abin yi ba shine a fito da hayaniya da ihu da zage-zage da kone-kone ba ko a dau makami a kafirta mutane irin hanyar su boko haram da masu kama da aikin su wannan ba ita ce hanyar kawo gyara a cikin mutane ba kada wani ya ji irin wannan hadisi sai to ai shikenan ai jihadi ke ku zo mu tafi jihadi babba da mutane za su yanzu shine su kansu su zama musulmin kwarai din tukuna musuluncin da har Allah zai muku mu'jiza a wurin yaki to ba fa ba karamin tsada ne shi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba ku gani a yakin Badar me aka yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su Allah ya taimake su har mala'iku aka turo fa suka taya su yaki an yi wannan ko ba ai ba Allah ya zubo da ruwan sama aka samu nutsuwa har gengedi aka yafi filin yaki soja ka ji an ce ga soja amma yana gengedi me yake kawo wannan ai sai nutsuwa babban nutsuwa me yayi musu wannan abu taimakon Allah ne amma da aka zo yakin Uhud sabo daya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu kar ku sauko daga kan dutse sai suka sauko wannan saban da suka yi ya jawo abin da ya faru har ba iya sauran sahabbai ba har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka riya masa hakuri kun ga sakamakon sabo to yaushe kai yanzu kana zance shirka ta dabaibaye al'umman nan tamu wani yana bautawa wani dan adam kuma yana cewa la ilaha illallah wani yana bautawa wani kabari kuma yana cewa la ilaha illallah wani bai yadda ya tafi kasuwa ba sai ya daura gurunsa da layarsa kuma yana cewa la ilaha illallah wani sai an masa tsimi da kaza da kaza da hulal aljanu da me sai an je gun bokaye an yi menene sannan ya yadda zai shugabanci mutane ko makamancin wannan sannan yana la ilaha illallah yana zuwa masallaci dan Allah wannan musulmin suka cancanci ai musu mu'jiza irin wannan a kawo musu taimako a kawo musu dauki har a turo musu mala'iku su taimaka musu da wannan irin musulunci shi yasa malamu suka ce in muna da hankali mu koma mu gyara musuluncin mu koma filin da'awa a ilmantar da mutane tasfiya da tarbiya a gyara sources din addinin nan ma'ana hanyoyin samun addini qur'ani dama yana nan tsaf hadisai a tankade da tankade da rairaya a fidda raunana kar ai aiki da su a tsaya akan ingantattun hadisai ilimi a dora mutane akan ilimi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba daga wani malami a zamanin yanzu da zai bautar da mutane sai an bi ra'ayinsa ba babu maganar wanda za ta zama hujja a gaban ubangiji subhanahu wa ta'ala ran kiyama idan ba maganar Allah ko maganar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam duk wanda ba Allah ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam maganarsa ba za ta zama hujja da za a kafa hujja da ita ba sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ijma'in su shine hujja in suka hadu akan ra'ayi shine hujja wajibi kowa ya bi ra'ayin su amma mutum daya a cikin su in wani ya saba masa to ba za mu dauki dayan ya zama hujja gare mu dayan kuma ai watsi da shi ba haka maganar malamai mafi inganci kamar da suka faɗa a littafin usulul fiqh shine qaulus sahabi laysa bi hujjati maganar sahabi ai wanda yake lam yutaba alaihi kaulin da wani bai bi shi ba ba ijma'i akan sa ba daka to in wanda ba sahabi ba ai wanda ke sahabi ra'ayinsa ga irin hukuncin sa yaushe za a bautar da mutane da hankulan wasu daka sai mun tsarkake wannan abu a kira mutane zuwa ga tauhidi a tsarkake bautar Allah shi kadai mutum ya shigo masallaci ya bautawa Allah shi kadai a gidansa ya bautawa Allah shi kadai babu gunki ba hoton wani da yake girmamawa ba wata laya a jikin motarsa ba wani abu ya tsaya dogara ga Allah shi kadai to sannan muka kama hanyar wannan in kuntum mu'minin inda har zata mu cancanci Allah ya bamu ila'i da daukaka har wanda ba musulmi ba har su ji tsoron mu amma ana luwatsi ana sata corruption ana murna wa mutum ya samu harkar da zai saci kudin al'umma ko ba haka yake ba ko ya ci zaɓe ya rayu a kan arzikin al'umma ko kuma ya samu wani babban aiki shi kenan ya wawura ya kwasa a nan amma murna ake masa wannan irin al'ummar to yaushe kuma sai Allah ya zo ya taimaka mata ta fita daga ƙasƙanci abin haka ba ne Allah ba haka yake amma duk maganar Allah subhanahu wa ta'ala dangane da taimako abu biyu ne da imani da shi ma taimakawa addini kun ga wannan abin da ya faɗa wala tahin wala tahzan wa antumul a'launa haka kawai a in kuntum mu'minin nabiyu ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum to gashi wannan shine abin da wannan magana ce duk ba wani surkulle a cikin ta magana ce ta Allah kurkuru a Qur'ani an taimakawa Allah a taimakawa addininsa ya taimaka mu amma ba a zauna haka kawai kana sako ba kai shirin tuba ba amma kana cewa Allah ka sa mafi karfin kafirai to kafirai mai aikin su aiki a zahiri iri daya shirka ce la Allah in ambata kana la ilaha illallah ka bar shirka su suna shirka to amma ayi shajiya tare ayi zina tare ayi kaza tare haba jama'a a kamata mai kan mu'adilci sai an canza an bi wannan abin da Allah madaukaki ya ambata sannan za a samu wannan taimako daga Allah subhanahu wa ta'ala to bu mu karanta komai daga maganar malam Abdulrahman Sa'idi ba amma gobe insha Allah sai mu karanta abin da ya ambata daga littafi zan kara samuna ɗan mintuna biyar da suka rage akan ko magana akan wannan maganar wahan din raunin ya zama ba sai mun sake dawowa kansa ba insha Allah daga cikin sabubban da suke jawowa rauni ga al'umma na farko akwai raunin imani yadda da Allah ya yi karanci a gun mutane to za a samu rauni a jiki rauni a cikin al'umma raunin daukaka babu shi haka daga cikin sabubba asbabul wahan akwai da'ful iman raunin imani ba a dogaro da Allah yadda ya kamata mutum yana musulmi amma bai yadda ya dogara ga Allah ba sai ya hada da wasu abubuwa sai ya je gun mallan sai an masa kafi sai an masa wanka tsirara sai an masa wanka da jini ko ga ba tauhidi an shiga shirka ko kuma kana magana da ayoyi kana hulɗa da su amma baka yadda ba kana kokonto shin Allah da gaske yake ma an mun kaza din zai mana kaza to ba kana da raunin imani Allah ba zai ce maka ma ba kuma rauni zai tabbata a zuciyarka abu na biyu san duniya da makalkale mata hubbud duniya wa ta'alluqu biha sababi ne dake sa a samu alwahan rauni a zuciyar mutum da jikinsa na uku mun faɗa a hadisi ko in ce mun karanta yanzu a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karahiyatul maut kin mutuwa ko ba su ambaci mutuwa ko su ma an ce wai ko hira ake da su in kace mutuwa sai su tashi ko ka kawo labarin wane ya mutu sai mallan ni fa ba na san irin wannan zance wallahi raina saboda me shi baya so a yi zancen mutuwa ya fi so ya dade to wannan sababi ne shi ma na wahan a zuci at-tanazu' wal ikhtilaf sabani da rikici a tsakanin juna wannan bai yadda da wannan ba wannan bai yadda da wannan ba wannan baya yadda da wannan wannan kaza da kaza da kaza sabani yayi yawa mun kasa yadda da junanmu musamman ana zancen al'amuran zaman lafiya to wajibi ne fa a yi hakuri da juna sabanin ra'ayi kada ya kai mu ga cewa mu ba da kofa mu rasa zaman lafiya duk yadda kuke da sabani da makocinka yi hakuri manta da wannan abu ka fuskanci babban abin da zai zo ya halaka ka da kai da shi ya manta da shi kuna da sabani ko ba haka bane abokin gaba ba ruwansa da kai da makocinka ba kwa shiri nan da yaki ya taso ba zai ce a wannan tunda wancan ba sa shiri mu wannan yafi gaba da mu bari mu yi maganinsa an suka zo gaba ɗaya za su yi maganin ku duka wannan ba ana nufin a daina maganar gyara aqidar mutane ba kamar da wasu suke amfani da irin wannan kalmomin suna nufin haka duk da muna kiran mutane a gyara aqidu a yi abu mai kyau a tsaya a sunna to amma abin da ya shafi zaman lafiya to abu ne da za a iya zama da kowa duk irin aqidarsa duk irin fahimtarsa a tattauna yadda za a zauna lafiya wannan ba ita ce matsala ba sannan daga cikin abu at-tarbiyatu sayyi'a mummunar tarbiya shi ma sababi ne na rauni da ke haifuwa a zuciyar mutum da kuma fidda rai da fidda kauna da yanke wa mutum ya ji a zuciyarsa shikenan shi ya sallama ai an fi karfinmu to wannan ya aso shi ma ba a san sa duk yadda abu ya lalace kar ka manta cewa Allah yana tare da kai Allah yana tare da addininka kuma kana kan addinin gaskiya ka riƙa ji cewa wata rana insha Allah Allah zai kawo dauki zai kawo taimakon sa wani lokaci wani sai kawai kamar a ce ya fadi ne kamar da Bahaushe yake cewa ya saduda ko yawwa mutum ya saranda ya miƙa wuya kawai a zo a yanka shi irin lokacin da aka samu irin wannan hali lokacin tatar saboda tsabar kisan da suka yi wa musulmi har musulmi zai kwanta ya dauke kwabinsa ya miƙa wa mutanen tatar ya ce gashi zo kai dan tatar ni musulmi ne zo ka kashe saboda tsabar rauni da aka taba samu a wancan zamani to kar a samu irin wannan sababi ne na wahan ko za a dauke maka rai ka rika itizazi da addininka addininka mai girma ne addininka shine gaskiya kar kai wasa da shi sannan kuma mutum a zuciyarsa daga cikin abu kar ya rika ganin cewa halin da muke ciki a shikenan mun riga mun halaka mun kare wannan karashin wancan ne na karshe musahabatul mukhadirin waɗanda suke zama su raunana mana zuciya da kuma sauraron masu kawo rikici mu daina sauraron su duk wanda zai kawo rikici tsakanin mutane to kar a saurare shi a rika kallon abin da ke shine maslahar al'umma dan ai maganin masaloli a yadda suke zuwa kowanne abu kuma da kowace matsala da bukata ta da ma'aunin auna bukatar ta an fahimci abin musahabatul mukhazzilin wal istima'u ila ko lil murjifin yana da cikin abin da ke jawo wahan masu yawo da jita-jita ai wani ya ce abu kaza a kanka wani ma ya ce abu kaza a kanka to ana sauraron irin wannan to ba za a zauna lafiya ba kai kokari ka daina sauraron yan gulma in ba haka ba za a rika bata maka yan uwanka yau a zo a ce maka wani baya san ka yau wani baya shiri da kai duk mai kawo wannan ka daina sauraron su abinda bai tabbata ba kar ka dauke shi waye yace kaza to ba ruwa da ko kuma je ka kira shi a kira wani eh kai ka faɗi kaza shikenan in ya san zakai wannan binciken ba zai kawo maka irin wannan zancen ba to duk in kana son al'umma ta zauna lafiya a rika daukar waɗannan matakan insha Allah ta'ala rauni zai tafi to akwai wasu abubuwan da amma lokaci ba zai ishe mu ba tunda mun ji hanyoyin magani ku juye waɗannan asbab din insha Allah to sune magani hubbud dunya az-zuhdu fi dunya ko karahiyatul maut to a daina tsoron mutuwa ka sa ran a koyaushe zaka tafi lahira sannan kuma ai maganin sabani tsakanin juna da rikici a daina a karfafa imani duk abin da zai ja mana karfin imani to mu sa hankalin mu san mu gyara tarbiyar mu sannan kuma mu daina fidda rai cewa Allah zai taimaka mana dan mun ga musulmi sun yi rauni yanzu kowace kasa ana kaje musulmi kaza da kaza da kaza sai mu ce shikenan musulunci ma ko ba gaskiya bane ne ko kaza da kaza ne duk wannan kada ya taso musulunci gaskiya ne alamar gaskiyar ma dama ita ce wannan din ko annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga mana ya ga mana tashin kiyama ba zai zo ba sai mutum da yake rike da addini kamar yana rike da me garwashin wuta a hannunsa yanzu duk duniya wata tsana a duniya duk duniya za iya hada kai da kowa against musulmi haka ne ko ba haka bane ka shigo kuma cikin musulmin har yanzu wa aka fi tsana a cikin musulmi ahli sunna mai bin sunna wanda yace shi annabi ne gonin sa dan Allah ka ji ba da masu da'awar masoya manzon Allah ne su amma kuma su ba su yarda annabi ya zama gonin su ba wani ne zai zama gonin su har suna kin wanda yace annabi ne gonin sa annabi sallallahu alaihi wasallam sallar da irin ta annabi kullun sallallahu alaihi wasallam a bakin sa kullun karatun alqur'ani karatun hadisi yafi kowa sanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafa hujjarsa da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda me saboda wannan din ake kin sa don haka kage shi kenan ashe in kana son ka zauna lafiya kana son daukaka to ko kai kadai ne ka tsaya akan hanya madidiciya kuma ka kokari ka jawo yan uwanka ayi hakuri da juna a rage sabani a girmama juna ayi hakuri Allah subhanahu wa ta'ala kuma zai taimaka mana insha Allah Allah ya taimaki addinin sa Allah kara tsananta mana taimakon sa Allah kawo mana tallafin sa Allah karfafa addinin musulunci da musulmi a ko'ina Allah ya maganin fitintunu da musulmi suke ciki a ko'ina Allah hada kansu hada kai amma akan gaskiya hada kai akan qur'ani akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hanyar magabata Allah subhanahu wa ta'ala ya yassire mana al'amura dole sai mu tsaya anan in Allah ya dauke kai mu gobe sai mu dora da karanta abinda malam sa'idi ya ambata a littafin sa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka